بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قوم قوات رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرتا دبو ديا دريه دو داربعين ديا wanda yayi daidai da uku ga watan Mei shekara ta 2020 afwan miladiya zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratu Ali Imran aya ta 174 fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله سبحانه وتعالى يتي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ودن مؤمنان ودن سكا أمسى كرم منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ودن كافري سكا تورتا سكا كتورتا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أكا تصورة أما سكا تصورة سكا دوغرة الله سبحانه وتعالى سكا تفهم راه الأسد تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم كوانا تايا باين أبين دي فارود سو أهدو يا فارود سو تو فانقلبوا بنعمة من الله وفضل سيسكا جويو واتن الله سبحانه وتعالى بيسو سشيغة چكين غرم مدينة sai a matsayin su na masu nasara na zahiri da na batini sai a matsayin su na masu nasara na hissu da na ma'ana saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai bari su koma cikin garin Madina ba ma daga Uhudu saboda kada ash-shamitun su sami daman shamata kada makiya su sami abin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi ba za su shiga cikin garin Madina ba sai da murnan nasara saboda haka suka koma فانقلبوا بنعمة من الله وفضل سككوا بعد نعمة الله سبحانه وتعالى دكارم فللا لم يمسسهم سوء بأواني تتاري يساميسو والله ذو فضل عظيم الله سبحانه وتعالى ما أبوكم فللاني مي جرما واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتنسك بي يردن الله سبحانه وتعالى وانديك يتكين يردن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سو داك الله سبحانه وتعالى ما أبو تنفللاني مي جرما سيدنا جعفر الصادق عليه السلام الله يكارا مسا أمينشي ينا فدو وسمى غنغنو غمدا ودنن آيوين ينا چي وينا ما ماكم متمندا ya tsorata wani abu ya tsorata shi alhali kuma yana da hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma sannan bai koma wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba ajiftu liman khafa wa lam yafza' ila hasbunallahu wa ni'mal wakeel li'anni sami'tu allaha subhanahu wa ta'ala qala ba'da dhalika fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim yace saboda naji Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel abin da ya biyo bayan wannan shine fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin sai wanda wannan suka ambaci hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka juya da suka koma da ni'ima daga wajen Allah da falala daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ajibtu liman iktamma ولم يفزع الى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين yace ina mamaki mutumin da ya shiga cikin bakin ciki ya shiga cikin kunci da bakin ciki amma kuma bai koma zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ba yace saboda naji Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan kai tsaye annabi Yunus alaihi salam yana fadin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa muka tsirar da shi daga wannan baki kuncin da yake ciki da wannan duhun damuwan da yake ciki haka kuma muke tsirar da mu'minai saboda haka she duk mu'minin da ya koma zuwa ga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi daga cikin kuncin da yake damuwa da yake ciki cikin damuwan da yake ciki da bakin cikin da yake ciki yace اجبت لمن مكر به ولم يفزع الى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يace ina mamakin mutumin da akai masa makirci bai kuma koma zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ba saboda naji Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan kai tsaye yana cewa fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab saboda haka ashe duk mutumin da aka yi wa makirci aka kulla masa wani abu na cutarwa to in ya koma zuwa ga Allah da wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad da kyakkyawan zuciya Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga sharrin wannan kirce babu shakka wannan ayoyin bayan Allah salihai tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda muka gani qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sun kasance makami da suke tsira da su daga dukkan wani hali da suka shiga na tsoro ko na bakin ciki ko na makircin wasu masu makirci kuma basu taba sabawa mu'minai ba wannan yana suna cikin aslihan da ba sa sabawa mu'minai shi yasa har ma da wato bayan Allah akwai wata salla da suke yinta da waɗannan ayoyin sananniyar salla da kaifiyanta wanda suke yinta da waɗannan ayoyin dan Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su da ga cikin kowane irin kunci da suka shiga kuma wannan yanayin da muke ciki yanzu shi ma nau'i ne na kunci domin wannan virus da yazo ya dami duniya ya gurguntar da tattalin arzikin kasashe ya jawo rufe wuraren ibada ya jawo damuwa kala-kala aka rasa rayuka wannan shi ma wani nau'i ne na wato abin tsoro wani nau'i ne na bakin ciki masu ganin cewa ma ai makircin masu conspiracy theory ai makirci ne an kulla ne an shirya ne to shikenan har yanzu umma makircin ne ga wafawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad nan fa waqahu Allah sayyiati ma makaru mun san cewa wannan wani jarabawa ne daga Allah koma dai mama koma menene ya dai faru kuma tabbatacce ne dan haka mutane a koma mu koma gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala mu koma zuwa ga zikirin Allah subhanahu wataala mu koma zuwa ga littafin Allah subhanahu wataala ba wani abu da zamu iya yi banda komawa zuwa ga Allah a wannan yanayin da muke ciki lallai halin da kasar mu take ciki da al'umman mu suke ciki da ƴan uwan mu musamman wanda suke masu tsananin bukata suna cikin yanayi mai wahala kwarai da gaske wanda dama mafi yawan su abinda suke ci a ranan suke fita su je su neme shi to daga ran da aka ce an kulle su a cikin gida babu fita kuma ya zama darura to lallai suna cikin wani yanayi mai wahala kwarai da gaske wanda gaskiya wajibi ne hukumomi su kara bazlin dukkan abin da za su iya yanzu lokaci ne da duk wani abu wanda ba fardu ai koma farillan ne yanzu cikin watan abubuwa na gudanar da rayuwar al'umma to bai kai samar kiyaye musu rayuwarsu da samar musu da abinci ba dan haka wajibi ne a bi duk abin da za a iya a matsayin hukumomi masu hali komin in kana da fadlu ta'ami yawmin wahidin wato in kana da abincin rana daya kana da ragowa a kai to baka da uzurin rashin taimakawa dan uwanka kamar yadda muka taba fadi a wani karatu yanzu ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake ga mana mutumin da yake kwana a koshe dan uwansa na cikin yunwa bai yi imani da Allah ba la yu'minu jarun la yu'minu jarun yabitu
shab'ana wa jaruhu tawin, ko man bata shab'ana wa jaruhu tawin, duk mutumin da ya kwana yana koshe makwabcin sa yana cikin yunwa, to bai zama mai cikakken imani ba. Duka waɗannan, amma duka wannan mas'uliya na masu hali da sauran duk mutane bayan mas'uliyan wanda Allah subhanahu wataala ya daura musu ne, suka dauka suka dauki ragaman watan kula da al'umma, sune hukumomi. Wajibin hukumomi ne su yi badlin dukkan abin da za su iya domin taimakawa mabukata. Ba za a kulla mutum a cikin gida mabukaci. Idan mutum yana da dan abin da zai ci na sati daya, ko ba a ce mashi ya zauna a gida ba a wannan yanayin, to ya wajaba yayi wa kansa karatun tanatsu ya zauna a gida. Amma mutumin da baya da shi, bayan da zai yi da yawa, mun sani mutananmu ana ma fita aje a dawo haka nan din ma a ranar, watan kuta yaumin ne a ranan suke samun abin da za su iya sawa a bakin salati. To kuma idan aka ce a wannan yanayin an kulle, wasu ruwan sha ma mun san gidaje a cikin irin ƙauyukan mu da garuruwan mu da ruwan sha ma yana nan, kana ganin saka ana tanadin saka man zuma, ruwan da za a sha, sai dai a dan tanada a dan gora ba a da shi, sai an fita an yi tafiyan kilometers wani lokaci za a je a samu ruwan da za a sa a baki. To kaga irin waɗannan dole ne a ƙara kulawa da lamarin su, a yi musu duk abin da za a yi musu na kyautata rayuwar su, na taimaka musu a wannan yanayin da suka shiga. Haka kuma wuraren ibada su ma wato darura ne muka sami kanmu na cewa wato mun sami kanmu a yanayin da masallatai an rurrufe su, amma babu wani mu'mini, ba wani wanda yake da ragowan imani a cikin zuciyarsa da wannan yanayin zai masa dadi. Kuma wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba sai al'umma sun yi ta'awun, wato an haɗa kai tsakanin juna domin tabbatar da kiyaye watan tasarrubi ko wannan cuta ya zama ya yana ci gaba da yaduwa a cikin mutane. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Dan haka dai waɗannan ayoyin Allah subhanahu wataala sai a koma zuwa gare su, a yawaita zikirin Allah subhanahu wataala, a yawaita karatun alqur'ani mai girma, a yawaita addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga wannan kunci, ya gaggauta nuna mana watan bude wuraren ibadanmu da samun yalwar rayuwa, musamman ga wanda suke cikin matsanancin kunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya'a.
Inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya'a. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول أي wannan gwancananku ba wani bane shedan ne yake tsoratar da ku waliyansa. Watan shedan yana da nashi waliyan, masoyansa, mabiyansa, ɗan aikin sa. To shine yake ba ku tsoro da su. Fala takhafuhum, kada ku ji tsoron su. Wa khafuni, ku ji tsoro na, inji Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai. Idan aka ce awliya'u shaytani ko yukhawifu awliya'ahu, ba wai kawai a wancan lokacin ba, har yanzu awliya'u shaytani suna nan. Idan aka ce awliya'u shaytani sune duk masu taimakon tunanin da shaydanci ne, duk wani tunani wanda yake shaydanci ne, duk wanda suke taimakon wannan tunanin. Daga cikin tunanin nuka na shaydanci wanda masu taimakon sa yanzu, misali mu dauki al-madiyatul haditha, wato materialism na duniyar nan, masu tunanin ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya, wanda ba abin da suka sani sai rayuwar duniya, suna ganin cewa in ba a bi su ba, in ba a bi tsare-tsaren su na duniyanci ba, in ba a bi irin abin da suke so, an shiga cikin rayuwar su da tsare-tsaren da suka zo da su, wanda suka saba da tsarin Allah subhanahu wataala ba, to za a shiga wahala, za a shiga talauci, za su yi taron dangi akan ƙasa ko ɗan adam ɗin da bai bi wannan tsarin ba, da makamantan wannan, sai kuma mutum ya zama yana ko ƙasashe ko ɗaiɗaikun mutane sai su suna shiga cikin firgici saboda irin wannan. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Watan shaytan yana wa mutane alƙawari yana masu yana tsoratar da su da talauci yana gaya musu idan kuka yi kaza idan kuka bijirewa wannan tsarin na madiyanci za ku shiga cikin talauci idan ba ku dauki wannan tsarin na riba ba za ku shiga cikin talauci idan ba ku shiga wannan tsarin na duniyanci ba za ku na alfasha kuma ayi da ku za ku shiga cikin wato kaskanci za a raina ku za a ce ba ku waye ba da makamantan dai waɗannan wannan duka yana daga cikin irin abubuwan da shedan ke tsorata mutane wato yake tsorata mu da shi da waliyansa wato waɗannan waliyan nasa sune waɗannan madiyan sune waɗannan tsare-tsaren sune dukkan wani abu wanda yake karkacewa ne daga hanyar Allah subhanahu wataala wanda waɗansu suke dauka cewa matukan dan adam bai wannan karkacewan ba kaman ba zai iya rayuwa a bayan kasa ba har mun dauka cewa abubuwa da yawa wanda ba darura bane amma mun dauka sun zama lalura a rayuwa sai a rika cewa abu kaza ya zama lalura ba za a iya rayuwa ba ba shi kuma alhali bai zama lalura ba a hakika idan muka nutsu Allah subhanahu wataala ya ba mu hanyoyi kamar yanzu misalin da muka bayar akan masallatai da yawa ba mu fara ma gwada ya zamu yi mu iya kamar yanda wasu kasashe mun gani sun dauki masallatan su ba wai sai manyan shopping malls bane za a iya zuwa a kashe kuɗi a samar da kayayyaki na disinfection kafin a shiga masallaci a samar da tsare-tsare na rasdin hararan jikin mutane a samar da tsari na distancing da yawan tsaftace masallaci ba wurare ba wai sai a kamfani da ake neman kuɗi ba har wuraren ibada ma ya kamata a mu bayar da rayuwar mu bayar da abin da muke da shi domin mu ga mun tabbatar da wannan yanayi domin ibadan Allah subhanahu wataala da tsarin da Allah subhanahu wataala ya sauke bayan kasa Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan tabbatar da wannan to dai shedan yana umurni da alfasha yana tsorata ku da talauci kila in kuka yi wannan tunda masallatai ba kuɗi suke kawowa ba talaka wannan in kuka biye musu za su cinye muku duk abin da kuke da shi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana qasa malun min sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dukiya ba ta raguwa saboda yawan bayarwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu to ala kulli halin dai waɗannan abubuwan sune abubuwan da shedan yake tsorata ku da su da waɗannan waliyan nasa waliyansa cikin mutane da waliyansa cikin manahij da tsare-tsare Allah ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su khafuni in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da Allah subhanahu wataala wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يريد لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كذا waɗanda suke gaggawa zuwa shigewa kafirci kada su sa maka damuwa kada ka damu saboda abin da suke yi innahum lan yadhurru Allah shay'a ba za su taba cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu ba yuridu Allah Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya sa su zama ba su da wani rabo ne a ranar tashin kiyama a lahira walahum adhabun adhim kuma za su gamu da azaba mai girma na Allah subhanahu wa ta'ala anan wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana kishin musulunta waɗannan mutanen yana hirs na cewa da za su musulunta saboda hammin shi na imani kaman da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha al hadithi asafa watan kana ji kaman zaka halakar da kanka ya rasulullah idan ba su imani da Allah ba idan ba su koma zuwa ga Allah ba la allaka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin inna shanu nazzil alaihim minas samai ayatan ayatan minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in wato dai duka da waɗannan ayoyin da makamantan su wanda suke nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana damuwa da rashin musuluntan waɗannan wanda ba su musuluntan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ka damu kada ka damu da rashin musuluntan su wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri kada su dame ka ko da yake wannan damuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan kanta ita kanta ba'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nema daga mu'mini kenan ya zama yana da damuwa da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yana da damuwa da manhajin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake cewa alhammul imani wato ya zama yana da hammu na yaga cewa mutane sun zo sun bi hanyar Allah mutane sun zo sun karbi a addinin Allah mutane sun tsaya akan hanyar shari'an Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala da aiko shi wannan tasliya ne yake masa wato yana kwantar masa da hankali ne amma ba dan cewon abin da yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba shine wajibin sa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da duk magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kishin addinin Allah suke iya kokarin su wajen su ga an kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala an tsaya akan hanyar Allah subhanahu wataala kowa gurgurdan matsayin sa ba wannan yana nufin cewa ka je ka dauki makami ka ce dole sai mutun ya je masallaci yayi sallah ko ka je ka dauki bulala ka ce zakai ma wanda yayi laifi bulala a'a addinin musulunci ya aje kamar yanda muka sani kaidan a gyaran kuskure din nan marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi faman lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi fadhalika adhaful iman aka ce kowanne yana da matsayin sa masu mulki wanda suke da doka a hannunsu su ne wajibin su wannan falyughayyirhu bi yadihi wanda suke malamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu ilmantarwa su ne su kuma fa man lam yastati fa bi lisanihi wanda suke kuma ba waɗannan ba koma bayan su to sai su tsaya a gyarawa da zuciyarsu to amma dai ana son mutun ya zama yana kishin addinin Allah kana kishin addinin Allah fiye da yanda kake kishin kanka fiye da yanda kake kishin dukiyanka kan fiye da yanda kake kishin kowa da komai ya zama abinda ake nufi da kishin addinin Allah kuma ba wai a fito titi ai ta rali saboda wani abu ya faru a wata ƙasa a dauki kwalaye ana dagawa ana nuna bakin ciki a'a ya zama kullum tunaninka ya addinin Allah zai sami daukaka ya ba ya mabiya addinin Allah za su sami daukaka yaya za a ƙara kusantan Allah subhanahu wataala yaya al'umman musulmi za su sami hadin kai yaya adalci zai tabbata a bayan ƙasa yaya alkhairi zai zama ya jagoranci wanin sa koma bayan sa sharri kenan a bayan ƙasa wato ya zama kullum tunaninka yaya alkhairi zai galaba akan sharri kuma aikin ka kullum yana tafiya akan wannan kana iya kokari kaga cewa ka tabbatar da wannan adalcin da Allah subhanahu wataala ya umurni da shi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ya zama kullum kana kokari kai ka tabbatar da waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umurni da su wanda yake malamai suna cewa abinda ake nema daga dan adam wajibin sa na farko kyautata tauhidin sa da Allah subhanahu wa ta'ala cin halal abinda zai ci ya zama halal ne sannan kuma ya kada ya shagala da abin da bai dame sa ba kada ya shagala da abin da ba wajibin sa ba idan dan adam ya zama wannan to yayi wajibin sa domin idan har aka ce maganar cin halal to kaga a tashi ai sana'a ai aiki yanda ya wajaba abubuwa da yawa wato abin da ya shafi umran zai shigo anan wajen Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun bima yasnaun wato kada saboda damuwa da abin da suke ciki ya zama har ka kai bakin damuwa ya tafiyar da ranka ya karar da kai to amma duka wannan babin tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko da yake a hakika babu wanda zai canza abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ƴan wuta ne haula ila nari wala ubali Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara wannan cikin tsarin Allah ne shi yasa wasu malamai suka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fil yawmi 70 marratan wannan ghain din ghain ne na wannan tausayin al'umman nasa watan ummatur risala ummatud da'wa da yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na in ya tuna ga waɗanda za su bar addinin Allah ga waɗanda ba za su rike addinin Allah ba sai ya zama yana tausayin su wannan tausayin da yake yana nema musu gafara to shine wannan ghain din saboda kaman munaza'a da abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara akan su ne shine dalilin da yasa yake istighfari sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma dai dole ne ya zama mutum yana da hammi na imani yana kishin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, yana kishin gaskiya, yana iya kokari ya ga cewa ya zai ya tabbatar da adalci ya a bayan kasa. Ana ga malaman mu shehin mu yana ga mana Maulana Sharif Ibrahim Saleh Husaini, yana cewa ya kamata kowani mu'mini ya riga dauka cewa kaman shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dukkan wajibin addini kama a kansa kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya aje. Dan haka yayi iya kokarin sa yaga cewa ya tabbatar da adalci, ya tabbatar da gaskiya, yayi dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da shi gurgudan ikon sa. Wala yazunkal ladina yusari'una fil kufri innahum lan yadhurru Allah shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaman ya maida abin zuwa gare shi, kaman da shi ake yi, yace ba za su taba cutar da Allah da wani abu ba. Saboda duk wanda yake fada da tsarin Allah subhanahu wataala, yake fada da abinda domin kafirci anan yusari'una fil kufri, ba ana nufin kawai kafirci aqida ba, hadda kafirci tsarin rayuwa, watan kafirci aqidatan wa manhaja hayatin, watan tsarin rayuwan kafirci shi ma alladhina yusari'una fihi, kada ya dame ka. Watan anan ba muna nufin cewa duk mutumin da ya dauki manhajin rayuwan kafirci ya zama kafiri ba, amma dai ya taimaki kafirci kuma ya shiga cikin alladhina yusari'una fil kufri, ko da yake bai fita daga cikin musulunci da hukumin aqida na addinin musulunci ba, amma ya zama cikin alladhina yusari'una fil kufri. Muna yawan ba da misali irin abubuwan da ake yanzu wajen biki, ya zama rashin yin sa ya zama kaman ba wayewa ba, wanda za a zo wajen sha'ani bai zo da amaryar sa, sun yi rawa gaban mutane, an yi abubuwa na fasikanci, an ko in ce maguzanci, mata su zo su rika rawa gaban maza, wasu na lika masu kuɗi, kaman mutane suna ganin idan mutum kila ma iyayen angon da amaryan wanda yake mata su zama uswa, suna zauna ana waɗannan abubuwan a gaban su, ana ganin kaman idan baka yi ba, ana ganin kai baka waye bane, idan baka yi ba za a rika ce maka kai baka waye ba, kai ba wayayye bane. Shine inna ma zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ahu, dinna zirka tsorata ku da cewa za a dauke ku kauyawa, za a dauke ku ba ku waye ba. To Allah subhanahu wataala yace kada wannan abubuwan sai, wannan misalai suna nan ba iyaka a cikin abubuwa da suke faruwa a cikin al'umman mu, wanda yake kaucewa ne daga fitra, kaucewa ne daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya assasa, watan kai har al'ada ma nagartacce, har nagartaccen al'ada wanda bahaushe ya san kansa mu ki bahaushe ɗaya daga cikin kabilu, ɗaya daga cikin al'adu, har nagartaccen al'adan da bahaushe, har mu yanzu generations din mu mun kai mu rika cewa yanzu wannan ko Hausawa ne, zamu ga abu mu ce yanzu bahaushe ne yake wannan abin. Kwanan nan naga wani clip ana yadawa yara kanana wanda da wuya ka sami wanda ya kai shekara 20 a cikin su, suna tafiya a titi suna zagi ga wani daga cikin shugabanni, suna zagi na ashar a titi gungun su, suna kida, kuma wai wannan abin ya zama abin sha'awan da wasu za su rika yadawa, wanda waɗannan yaran gaba ɗayan su babu wanda wannan shugaban da suke zagi bai yi jika ko fiye da jika da su ba, suna zagi suna ashar gare shi. To wace irin al'umma muke son mu samar, wace irin al'umma muke son mu tarbiyyanta, idan har al'umman mu zamu bari yara kanana, idan muka tuna shekara kila 20-30 a cikin mujtama'at din mu, kowani uba uban kowani dani iyaye suna iya wato tsawatawa dan kowa, suna iya hana kowani barna, in so gani su ma sun zama watan masu hisba ne na al'umma na Allah subhanahu wataala a cikin al'umma. Amma yanzu abubuwa har sun kai ga lalacewan da wai yara za su rika kida a titi suna la'antan shugaba, kuma magabata manya suna kallon su, ba za a iya daukan mataki, ba za a iya hanawa ba. Wannan karshen tabarbarewan tarbiya ne, kuma waɗannan yaran idan aka ce su ne manyan gobe, to ya kamata mu fara tunani wace irin gobe ce goben mu Allah subhanahu wataala ya kare mu. Wala yazunkal ladina yusari'una fil kufri innahum lan yadhurru Allah shay'a, innahum lan yadhurru Allah shay'a. Allah subhanahu wataala kaman ya dauke, kaman yanda muka ce ma'arakar daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya maida ta tsakanin Allah da su domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sakon Allah ne wato ina yawan fada wa ɗan uwa kalmar rasulullahi din nan wato babbar magana ce umma muhammadun illa rasulun din nan da muke ji kad khalat min qablihi ar-rusulu wannan illa rasulun din to ba karamar magana bace wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba faye da komai nashi in ba na Allah ba duk wani abu da kake gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to isarwan abin Allah ne dan haka taba shi taba janibin Allah ne subhanahu wataala batanci ga janabinsa batanci ga janabin Allah ne subhanahu wataala duk abinda in dai har waliyi ma hadisin Abu Huraira da yake Bukhari duka mun sani man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu in dai har waliyi ma magajin annabi zai zama wanda ya taba shi Allah subhanahu wataala ya ce da Allah yake yi ba da shi ba to balle da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka duk wanda ya taba manhaji kuma taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin taba magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman wannan waliyin man adali waliyan yana cikin taba manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ya zama yana kiyayya da wani tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kokarin kawar da ita to duka waɗannan nau'i ne na kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a ƙarshe kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiyayya ne da Allah subhanahu wataala yuridullahu Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah Allah subhanahu wataala yana so ne ya rasar musu da wani rabo a ranar tashin kiyama malamai suka ce akwai wata sarariyar mas'ala da ake cewa mas'alatu as-salah wal aslah yuridullahu Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah Allah yana son kar ya sa su zama suna da wani hazzi a ranar tashin kiyama. Kamar yadda muka sani akwai wani mas'ala ta sabani tsakanin malaman Mu'tazila da Ahlus Sunna mas'alan as-salah wal aslah. Wannan mas'alar ita ce ko fi'lus salahi wal aslah ita ce dalilin da ya sa ma Abul Hasan al-Ash'ari ya bar aqidar Mu'tazila ya bar malamin sa Abu Ali al-Juba'i ya assasa ya koma kan manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a ya zama jagora na wannan manhajin wato shahararriyar makarantar aqidar da ake kira Al Madrasa Al Ash'ariyya ya ance dalili yazo wata rana ya same shi yake ce masa akramakallah ɗan uwa ne guda uku sai ɗayan su ya rasu yana karami ɗayan su kuma sai ya girma sai ya zama kafiri ɗayan su kuma sai ya girma sai ya zama musulmi sai yake cewa to yanzu shi wannan karamin da aka je lahira Allah subhanahu wataala sai yace ya Allah me yasa baka barni na girma ba dan zama musulmi dan ni ma in samu irin koma sakamakon da ka baiwa wannan wanda ya zama musulmi din nan sai yace to ai in na barka ka girma zaka zama kafiri ne shi yasa sai na bar dauki ranka tun kana yaro saboda yafi maka alkhairi sai ce to idan haka ne shi ma wancan wanda ya girma ya zama kafiri da shi ma shi kuma sai ya ce ma Allah to ya Allah tunda haka ne kuma kai sai abin da yafi dacewa kake yi me yasa ni baka karbi raina tun ina karami ba ni ma sai ya zama ban zama na shiga wuta ba ya watanni sai ya zama ban girma ba balle har dalilin shiga wuta ya kama ni wannan dai ya zama dalilin watan irtibakin aljubai ya zama dalilin da ya zama suka rabu da babban almajirin sa Abul Hasan al-Ash'ari watan dai mas'ala ce sananniya a cikin ilmul kalam cewa tunda Allah subhanahu wataala ya ce yuridullahu Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah ashe akwai wanda Allah subhanahu wataala zai iya kaddara musu watan rashin shiriwa rashin shiriya kuma wannan kaddaran na Allah subhanahu wataala kaman din da zamu gani ayoyin da bayin allazina sharru kufra bi allahi yudurullahu sha'a wa lahum adabun alim wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adabun muhin duka dai wannan watan suna tafiya akan wannan gwadaben cewa Allah subhanahu wataala zai iya barin mutun Allah ba a tambayin shi la yusalu amma yafaluhum yusalun Allah subhanahu wataala zai iya barin mutun ya rayu ya tsawar rayuwa kuma ya kare ya tafi wuta sannan kuma har yanzu yana da wata mas'alar ita ma ta aqida shahararriya jawazu ta'alluqil iradati bil ma'dum shi ma dai wannan ayan tana ishara zuwa gare saboda yuridullahu Allah yaj'ala Allah subhanahu wataala yana da iradan kada ya sanya to tunda yana iradan kada ya sanya kaga wannan rashin sanyawan ma'dum ne kuma ga iradan Allah nan ta ta'allaka da shi masanan dai ilmin kalam sun san duka waɗannan mas'alolin innal ladhina ishtaru al-kufra bil iman إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم أنا وجن الله سبحانه وتعالى يرى قامنا تشيوان دوك متانان دا سوكا سير دا إيماني سوكا سي كافر تشي تبداز توتر دا الله دا كوميبا كمسنا دا عذابا ميرد دا إي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أنا ينا عمنا نوني دا تشيوان dukkan wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a farko ana halittan sa akan addinin fitra ne wanda yake shine addinin musulunci domin asali kamar yanda muka sani ma min mauludin kullu mauludin yuladu ala al-islam ko ala fitratil islam fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi duk wanda ake haifan shi ana haihuwan sa akan fitra ce ta musulunci dan haka shi yasa aka ce ishtarawul kufra bil iman sun bada ibadi sun sai kafirci domin wannan imani shine asali kuma ga yantan mun ji a qur'ani wai za khaza rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatan wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili dan haka wato duk wanda ya sayar da imani ya sai kafirci to wannan abin cinikin da yayi ba zai cutar da Allah subhanahu wataala da komai ba Allah subhanahu wataala ya wadatu daga imanin sa kuma in an je lahira zai gamu da azaba mai radadi wala yahsaban alladhina kafaru
wala yahsaban alladhina إنما هم بيهم بيستاتوا إثما ولهم عذاب
ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى ce kada wadanda suka kafirta su rika zaton cewa wannan jinkirin da muke masu kaman dai maganar da muka yi na wancan filu salahi wal asla khairu lianfusihim kada su dauka alkhairi ne gare su wannan jinkirtawan da muke masu inma numli lahum liyazdadu isma muna jinkirta musu ne muna jan musu muna musu kaman talala saboda su ƙara sabo ga Allah subhanahu wataala ka kaman wancan dai shi wanda ya girme kafirce din kenan walahum azabun muhin kuma suna da azaba mai kaskantarwa watan mai wulakantarwa Allah subhanahu wataala yana ga mana wannan kaman dai fadin sasana sadruju min haisu la ya'lamun watan Allah subhanahu wataala yana musu istidraji ne dan kada mutun ya ga cewa yana jin dadin rayuwar duniya da abubuwan da yake so suna tafiyan masa yanda yake so ya dauka cewa ai wannan yana alaman kasancewan shi yardajje ne a wajen Allah kamar yanda zamu ga ayoyin da zasu biyo baya zasu shiga magana akan yahudu da nasara da yanda irin wannan tunanin ya rude su Allah subhanahu wataala yace to kuma suna da azaba mai kaskantarwa in muka lura Allah subhanahu wataala ya jero nau'o'in azaba kala uku na farko lahum azabun azim na biyu lahum azabun alim na uku lahum azabun muhin kowanne daga cikin wannan nau'in azaban yana da kalan mutanen da Allah subhanahu wataala yake ma idan mutum mai taƙama da wani mulki ko isa ne ko alfahari a duniya ko nuna isa da sauransu to in Allah subhanahu wataala ya tashi azabtar da shi ranar tashin kiyama sai yayi masa azaba mai wulakantarwa dan ya nuna masa domin shi mai isa da mulki ba abin da yake kila wato in za a sa shi a cikin daki ai masa abu ba zai dame shi kaman azo a wulakanta shi cikin jama'a ba to sai Allah subhanahu wataala kowa watan sai ai masa azaban da ta dace da tsabin sa tunda tsabi'an sa na isa ne da nuna yafi da sauransu da makamantan wannan to aka tashi masa azaba sai ai masa azaba mai wulakantarwa mai kaskantarwa idan ko mutum mai watan jin cewan shi mai juriya ne mai kokari mai jure wahala da sauransu to Allah subhanahu wataala ya tashi masa azaba sai ya masa azaba azabun alim watan azaba mai tsananin radadin zafi wanda duk iya jure wansa ba zai iya jure masa ba ha kuma idan mutum mai takama da karfi ne ko makamancin wannan sai Allah subhanahu wataala ya sauke mashi azabun azim watan dai kowanne mutum za a yi masa azaba gurgurdan gurgurdan yanayin sa gurgurdan irin sa don azaban ya dace da kalansa wannan ayan Abdullah ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda an ruwaita daga wajensa yana cewa ma min ahadin barrin aw fajirin illa wal mautu khairul lahu yace babu wani mutum sawa'un mai biyayya ne ga Allah subhanahu wataala ko fajiri ne sai mutuwa ya zama shine mafi alkhairi gare shi domin idan fa bar ne idan mai biyayya mai ta'a ga Allah ne nagartaccen mutum ne to Allah subhanahu wataala ya ce wa ma indallahi khairul lil abrar idan kuma ba mai biyayya bane ga Allah fajiri ne to Allah subhanahu wataala ya ce wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma dan haka kowannen su ya mutu shine mafi alkhairi gare shi akan ya ci gaba da rayuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu cikawa da imani ya sa mu zama masu wucewa da imani cikin zababbun yardadun bayin sa zamu dakata haka nan mu bar abin da ya rage na lokaci dan tambayoyi na ga malam mai tambaya ma ya riga ya fito Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai ya amsa mana kurakuran mu Allah ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
amma karamakon Allah tambaya ta farko yana cewa don Allah raka'a nawa ne ake yi wa sallan tarawih ne domin ya ga wasu masallatai a wajen su da yake tambayan daga Ghana ne wasu suna yin raka'a 8 wasu suna yin raka'a 10
na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar mun amsa makamanciyar tambayar nan a baya sallan tarawih yana yin raka'a tare da shafi wutri wato sallan tarawih tare da wutrinta yana yin raka'a 13 baya wuce raka'a 13 wannan shine abin da yafi inganta amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa tsayuwan daren ne ake nufi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan raka'a 13 malamai sun kaddara kowace raka'a daya yana tsayuwan kimanin minti 40 zuwa 50 a kowace raka'a daya saboda haka wannan raka'a 13 yana kusan awa 10 a tsaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai suka ce suka fahimci cewa to su ba za su iya tsayuwa wannan tsawon tsayuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba dan haka sai su rika rage wannan raka'o'in ta hanyar su yawaita yawan raka'o'in amma su tsawaita tsayuwan a daren za su yi tsayuwan mai tsawo wannan tsawon daren su raya shi amma kuma za su rage yawan raka'o'in saboda haka sai ya zama suna raka'a 20 wani lokaci har 30 da wani abu ma wato sun rage tsawon raka'o'in amma sun yawaita su wallahu alam
na tambaya ta gaba yana tambaya menene hukuncin hayaki na magani a cikin ranar azumi
na'am to idan hayakin watan an nufe shi ne shine kamar na magani din mutun ya zo da kanshi musamman ya ta'arrudi ga hayaki kuma wanda mun sani hayaki hanyoyin da yake shiga su ne su hanci da baki kuma zai bi makogoro ai kaga bai da bambanci da taba hayakin da ya shiga ma mutun ta watan ba da zabin sa ba kamar mace mai girki a cikin kitchen kaga darura ne koko a mutun akan hanya buhar na motoci da sauransu kaga duka wannan darura ne ba da zabin mutun ya tsara ma kanshi ya shake shi domin wata buƙatar sa ba amma idan ya zama ya tsara wa kansa zai shaka dan bukatun sa to kaga ya zama kamar masu shan taba kenan kaga suna shan haya suna shakan hayaki yana shigan musu amma malamai ijma'an sun tafi akan zai bata azumi to dan haka irin wannan hayakin shi ma za a dauke shi kamar hayakin taba kenan duk da dai taba shi akan kansa haramun ne shi kuma wannan magani ne to amma tunda dai ya zabi ya shaka ne kuma ya bi ta makogoran sa ta hancin su ta bakin su ta makogoran sa to malamai suna ganin cewa zai warware azumi wallahu alam
na'am sai wannan yana tambaya shi menene ingancin maganar da ake cewa
kuma
zai shiga aljanna ba
na'am to kuma sannan akan hayakin can ina son mu ƙara gane abu daya Allah subhanahu wataala ya riga ya mana uzuri tunda har zai yi hayaki ya nuna bai da lafiya kenan shi ko mara lafiya Allah subhanahu wataala ya ce ya sha azumi ya rama daga baya in ya tabbata rashin lafiyansa dan haka ba dalilin da zai takura kansa sai ya azumi kuma ya ci gaba da daukan magani wallahu alam ko da yake wannan kuma hukuncin zai saba akan idan da kaman allura aka yi a jiki ko karin ruwa ko makamancin wannan wallahi alam aka ce dan zina
ba zai shiga aljanna ba
to wannan zai zama babin tsoratarwa ga mahaifiyar saka da ta yi zina da kuma babin tajriba kila cewa in ya taso yana ba ya da tarbiya ba ya samu masu kulawa da shi zai zama lalatacce amma ai shi ka'idan shari'a shine wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba ya shafan wani laifin dan zina laifin zina ba laifin dan zina bane laifin uwarsa ce da ta yi zina saboda haka ita kanta ma in ta tuba za ta shiga aljanna to balle kuma shi dan da aka haifa kila wannan magana idan har yazo daga wajen bayin Allah suna fadi ne a babin tsoratarwa kada uwar in taji cewan tunda ta haifa kowa san dan da ta haifa in taji cewan ba zai shiga aljanna ba za ta ji tsoro ba za ta yadda ta saka kanta cikin zinan ba amma idan har ita kanta wadda ta yi zinan ta yi laifin za ta tuba Allah ya yafe mata to shi dan da ba laifin sa shi wannan babu ruwan sa illa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ana fadin wannan kamar yadda nayi wani ishara akan sa ina zato a mas'alan tambayoyin da ake wa sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Na'am
sai wannan tambayan sa kuma menene hukuncin wanda ya sujada akan hannun rigansa
Na'am To sujada saboda zafi kenan kila ko
Na'am
To idan saboda zafi malamai sun yi maganganu akai gaskiya malaman Shafi'iyya sun tsananta kwarai cewan sujada misali dole ya zama ba zai iya zama misali kamar mutun na da hula ya sujada goshin sa ya zama kas hulansa ne ya taba kasa ba goshin sa ba ko rawanin sa ko makamancin wannan duk abin da yana jikin mutun ne to ba su yadda cewan wannan abin mutun yayi sujada a kansa ba suna ganin cewan bai yi sujadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni ba dan haka wannan sujadan ba ta yi ba to amma dai gaskiya mafi yawan malamai sun saba da su kamar malaman malikiya dan akwai hadisin bukhari ma ina ganin na Anas ibn Malik wanda yace sun kasance suna yin sujada suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zafi idan ɗayan su ya zama ba zai iya sujada ba yana aje tufafin sa فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط ثوبه إذا ɗayan mu ba zai iya sujada ba sai ya shimfida tufafin sa sai ya sujada akai to tunda kaga an ce zai shimfida tufafin sa ko da yake su malaman Shafi'iyya sun yi ma wannan wani fahimta cewa basada thawbahu yana shimfidawa kamar yanda ake shimfida darduma ne watan ba wai tufafin da yake jikin sa ne yake sawa ya sanya goshin sa akai ba wallahu alam ala kulli halin dai idan ya zama saboda laluran zafi ko makamancin wannan to mun sani addinu yusrun walan yashada addina ahadun illa ghalabahu yassiru wala tu'assiru addinin musulunci gaba ɗaya yana tafiya tare da abin da zai zama sauki ne dan haka shine saukakawa da mutun ya je ya sujada akan titi ya kasa sujadan ma ya kasa samun itmi'inani ya kasa samun natsuwa yana aje goshi yana dagawa saboda zafin siminti to ka gare ya sanya wani abu din a wajen sai yayi sujada akai ya zama yana da cikakken huzuri da itmi'inanin da ake nema na'am
shi kuma wannan tambayan sa akan POS ne da kuka yi magana a ba'ajiya akan rashin halastin sa ya ce to shi dai ba yana sana'an POS bane ba yana agent bane amma saboda wajen da suke kauye ne kasuwanci yana wahala idan babu wannan saboda haka yana san kudin mutane yana musu transfer ko kuma su yi transfer ya ba su kudi din
babu laifi idan za su yi transfer ya ba su kudi ko ya amshi kudin su ya yi transfer abinda nake cewa bai yi ba Allah ya saka masa da alkhairi da ya tunatar da mu dan mu ƙara bayani akan mas'alan kada ya zama akwai rudani abinda nake cewa bai yi ba shine idan ya zama za a zo idan naira 1000 zaka aika zaka bada 1,100 idan naira 2000 zaka aika zaka bada 2,200 idan 3000 zaka aika zaka bada 3,300 to in ya zama abin da ake karawa na interest a sama yana canzawa saboda yawan kudin da za a karba in ya canza to shine nake cewa wannan ina ganin ya zama cikin babin riba amma kamar yanda muka sani fa mas'alar riban nan akan kudi ma mas'alan sabani ne kawai bamu shiga cikin wannan ba kuma manya-manyan malamai a musulunci suka saba ba wai kana dauka cewa wai sabani ne na gauga sabani ne na kananan mutane a manyan malamai wanda ake itibarin kaulin su sune suka saba akan cewa kudin da ba zinari ko azurfa ba babu riba a ciki saboda haka za a iya wannan mu'amalan kenan a ganin su to amma dai mu mun tafi tare da masu ganin cewa riban na ciki saboda haka idan ya zama a babin darura kamar shi na garin su shawaran da zan bashi shine zai iya karban dayan abu biyu ko dai ainihin charging da banki take yi saboda lalura ya karbi wannan kudin misali duk transaction in aka yi banki tana cire naira kaza to wannan abin da banki ta cire sai su bashi saboda su ya kamata su biya ba shi ba yaga ya zama shi taimako yake yi kenan ko kuma in kasuwanci zai yi saboda zai fita ya je wajen gari ya je ya daga baya ya je ya saka kudin a banki ko ko dai wani abu dai yana bukatar shi ma yayi wani aiki ya zama kaman ujratu sa'igi kenan a wancan mu'amala na gold kaga a mu'amalan gold malamai sun yadda idan mutun yazo yana sauri yazo wajen mai mu'amalan gold babu laifi ya bashi wani gold lalatacce wato ina nufin karyayye tare da karin kuɗi kuma na gold a bashi gold sabo kaga ya bada gold kari akan gold din da aka basa to wannan maganganu ne da tafsiri da malaman malikiya sun yi maganganu da yawa akai to anan wajen abin da ya dace da shi a gani na sai ya zama ya bada kuɗi ya sanya kuɗi guda ɗaya tabbatacce duk wanda zai transaction ko naira 100 ne ko naira 1000 ne ko naira 10,000 ne ko 100,000 ne zai bani naira 10 ko zai bani naira 50 wannan naira 50 din ladana ne na wahalan kaiwa da kawowa da nake yi da sauransu to ina ganin wannan za a yi kiyasin shi a ujratu sa'i musamman idan ya zama yadan biyadin kuma ya zama wannan kudin an bada shi a matsayin ujra daban wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ganar da mu dan haka yanayin sa shi babu laifi abin da yake yi zai iya yi amma da wannan sharadi ya zama wato yana ba ana yana da kuɗi tabbatacce guda daya ba kuɗin na canzawa interest din na canzawa ba idan har zai canza to ya zama ainihin charges din banki da suke charge ne yake karba a babin darura wannan kuma li darurati hukmu haka mai inda kowa ya sani wallahu alam ina ganin zamu hakura haka nan da abin da ya samu zamu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين